sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 3 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku jira hotonnin mu ga kanin labarai.
Gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kedayar mutane da za a shekarar 2020. Mutane a kalla 40 ne suka mutu bayan wani hari da aka kai Tripoli, babban birnin kasar Libya. Sauran kasashe da suka samu darajejin shekarar 2015 wanda ta hamta irin cigaba da shirin nan na makaman nukiliya sun nuna damuwa su kan yadda irin ta shiga tara sinadarin uranium da ya wuce adadi.
Kanan labaran kenan. To bayan ku gama jin labarai kuma za ku cewa an kammala taro akan batun tsaro a Kaduna, inda kungiyar haɓaka ci gaban arewa, wato arewacin Najeriya kenan, take kira ga al'umman kasar su yi kokari su kare kansu. Amma kuma
mun kira taro kuma ba wanda ba mu kai takarda a wajensa ba, har gwamnonin arewa ba wanda ba mu shi takarda ba. To idan gwamna bai zo ba saboda yana gani yana da wani abu da yafi wannan muhimmanci, ko kuma yana gani yana da wani shiri, wannan kuma ruwansa.
To ba haka kuma za ku cewa gwamnan Bauchi, Bala Muhammad Kauran Bauchi, ya yi alƙawarin tabbatar da ganin an samu matsala a kan takaddama tsakanin masarautar Kano da gwamnatin Kano din.
Kano kowane Bahaushe ko kuma dan arewa yana kallon Kano da cewa ita ce wanda duniya ma ta san ta a cikin hulɗan sarauta. Saboda haka muna bakin ciki mu ga cewa an fatalata, an rarraba ta, an walakanta ta.
To ba dalla Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokradiyya a yau, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kidayar mutane da za a yi shekarar 2020. Wannan kenan na nufin hukumar kidayar jama'a ta Amurka yanzu za ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen Amurka sama da miliyan 100, bayan da Trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta kidayar jama'a da ake a duk shekarun 10. Idan da an jinkirta ta da an saba ma dokar gwamnatin tarayya Amurka, ana kidayar jama'ar ce saboda a san gundumomin mazabu da kuma yadda za a ci gaba da raba kudaden kasa. Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar gwamnatin, inda akalla alkalai 5 suka ki goyen baya, 4 kuma suka goyi bayan gwamnati kan bukatar ta na saka tambayar dan kasa a takardar kidayar. Lauyoyin ma'aikatar shari'a sun kafa hujja da cewa saka tambayar zai taimaka wajen tabbatar da doka da za ta kare 'yancin tsiraru masu kada ƙuri'a a Amurka. Mutane akalla 40 ne suka mutu, waɗanda yawancin su bakin haure ne daga Afirka, wasu kuma 80 suka ji raunuka bayan wani hari ta sama da aka yi wata cibiya da ake ajiye bakin haure a kusa da Tripoli, babban birnin kasar Libya, da yammacin jiya Talata, a cewar rahotanni. Ministan harkokin cikin gida na kasar Libya ya ce a zahiri waɗanda suka mutu sun fi haka, amma dai ana ci gaba da aikin ceto sauran waɗanda hatsarin ya datsa da su. Mutane wajen 200 ne ke cikin cibiyar wadda ke gundumar Tojuri wajen babban birnin kasar. An kwashe wuta da watanni ana gwabza fada akan neman iko na babban birnin Tripoli, tsakanin gwamnatin Libya da kasashen duniya suka amince da ita, da kuma rundunar sojin LNA da ke karkashin General Khalifa Haftar a wasu yankunan Tripoli ba tare da samun nasara ba. Rundunar sojin NLA ta musanta alhakin kai harin na ranar Talata, tana mai zargin waɗanda ta kira mayakan gwamnati da kai harin. Sauran kasashe da suka samar da yarjejeniyar shekara 2015 wadda ta haramta wa Iran ci gaba da shirin nan na makaman nukiliya, dukkansu sun nuna damuwar su jiya Talata kan yadda Iran ta zarce adadin da aka iyakanta mata na yawan sinadarin uranium da za ta iya tarawa. Kasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da kuma kungiyar tarayyar Turai sun faɗi a wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa sun tsaya akan magana ɗaya kan cewa mutunta yarjejeniyar da suka yi tare alaka ne akan yadda kasar Iran ta kiyaye yarjejeniyar 100%. Haka kuma sun yi kira ga Iran da cewa ta dakatar da daukar duk wasu matakai da za su keta sharuɗan yarjejeniyar. Kasashe uku da kungiyar tarayyar Turai sun ce cikin gaggawa suna shirin daukar mataki na gaba bayan da Iran ta sanar da cewa Litinin ta wuce adadin kilogram wato ta 300 da aka kayyade mata na sarrafa sinadarin uranium. Batun daga baya hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido kan makaman nuclear ya tabbatar da gaskiyar labarin. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata fadar White House ta so ta nuna cewa ba damuwa akan amincewa da shugaba Donald Trump ya yi da sayarwa kamfanin Huawei muhimmiyar na'urar kwamfutar nan ta chip. Fadar tana mai cewa har yanzu ana ci gaba da takawa kamfanin Briki a yunkurinsa na sayan wasu na'urori domin ya kirkiro sabuwar fasahar wayar hannu ta 5G saboda batutuwa na tsaro. Mai bayar shugaba Trump shawara kan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa a gidan talabijin na CNBC cewa abinda muka yi kawai shine mun amince sayarwa kamfanin Huawei na urar chip wanda karamin abu ne wanda bai shafi lamarin tsaron kasa ba. Sayar da chip ga kamfanin Huawei wani karamin adadi ne da bai wuce dala biliyan 1 ba a shekara. A takaice dai wannan wani karamin abu ne cikin batutuwa. Amurka ta sa kamfanin Huawei cikin jerin waɗanda aka haramtawa shigar da kayan Amurka a watan Mayu. Akai amfani da batun tsaron ƙasa akan fasahar kamfanin ta wayar hannu da ake kira 5G. Wasu ma'aikatan jirgin ruwa 14 sun mutu a wata gobara cikin jirgin ƙarƙashin ruwa a cewar rundunar sojan Rasha. Gobarar dai ta fara ne ranar Litinin yayin da ma'aikatan ke cikin ruwan yankin Rasha suna ɗaukar wasu bayanai a cewar ma'aikatan tsaron ƙasa. Ma'aikatan dai sun mutu ne a dalilin shakar hayaki da suka yi. Yanzu haka jirgin ƙarƙashin ruwan yana tashar jiragen ruwa ta wato Severomorsk. Ana shirin gudanar da bincike a hukumance. Rundunar sojan ruwa dai ta sake samun wani rashi a watan Agusta na shekarar 2000 lokacin da wani jirgin karkashin kasa da ke amfani da makamashin nukiliya ya lalace saboda wasu fashewa biyu. Dukkan mutanen da ke cikin jirgin mutane 118 sun mutu. Daga ƙarshe ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka na binciken wani rahoto da ke cewa wani rukunin ma'aikatan hukuma na yanzu da nada suna cikin masu ɗabi'ar rubuce-rubuce a shafin Facebook inda suke kalaman ɓatanci da nuna tsana aƙida bambancin launin fata akan jinsunan mutane daban-daban. Binciken da wata ƙungiya da ake kira ProPublica ta wallafa ya nuna cewa cin zarafin ya haɗa da hotunan fyaɗe da kalamai masu ɗaci da suka shafi mutuwa akan bakin haure har ma da habaici akan wannan mutumin ɗan ƙasar El Salvador wanda ya mutu tare da ɗiyarsa a cikin wani kogi. Shafin na Facebook ana kiransa da lakabi I'm 10 in 15, lambar da ake baiwa bakin hauren da suka tsere.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. An kammala taro akan batun kalubalen tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya, inda mahalarta suka dace kowace ɗan ƙasa ya yi kokarin kare kansa. Ga dai ƙarin bayani daga wakilin Isa Lawal Ikara daga Kaduna.
Taron tattauna batun shawo kan kalubalen tsaro da cibiyar bincike da bunƙasa arewa wato ARDP a takaice kuma a turance ta shirya a garin Kaduna ya tashi da matsayar cewa lokaci yayi da za a baiwa al'umma dama don su kare kawunansu. Da yake karanta sanarwar bayan taro, shugaban cibiyar ta ARDP Dr. Usman Bugaje ya ce su a cibiyar basu damu ba sam da maganar rashin halartar taron da manyan jami'an gwamnati suka yi.
To matsayar da muka samu alhamdulillah ita ce an yadda abinda gwamnati ke yi yana buƙatar gagarumin gudunmuwa daga jama'a da su canza sabon tsarin yadda jama'a za su kare kansu. Saboda haka za a hada kwamiti babba wadda za ta zama ta dindindin.
Wasu nuna damuwa rashin ganin manyan jami'an gwamnati musamman da na tare a wurin wannan taro.
A wannan kuma ruwansu mu dai kam mun kira taro kuma ba wanda ba mu kai takarda a wajensa ba. Har gwamnonin arewan ba wanda ba mu bashi takarda ba. To idan gwamna bai zo ba saboda yana gani yana da wani abu da yafi wannan muhimmanci ko kuma yana gani yana da wani shiri
wannan kuma ruwansa
to wace fuska ne wai za ku yi wannan kariya da kuke magana za ku yi na kare kai
to shi kare kai ai jama'a masu riga sun fara abinda muke gudu shine kada abun ya fita daga wato tsari ya zama mana kuma shi ma wani sabon wato matsala ne ta tsaro shi yasa muke son mu yi tansiki mu ga ya zamu iya ba su shawarwari kuma ya ita kanta gwamnati za ta san irin abubuwan da ake yi domin idan aka bar abun haka kawai babu wani wanda yake ma abun lizami to ba a san inda abun zai tafi ba kuma ba a san inda zai tsaya ba
tsohon shugaban hukumar zaben Nigeria Farfesa Atayiru Jigama ya halarci wannan taro kuma ya nuna mahimmancin samar da tsaro
gaskiya sha'anin tsaro a jihohinmu na arewacin Najeriya dole ne kowa sai an hada karfi da karfe domin a san yadda za a magance shi kuma ni ina ganin lokaci yayi kamar yadda aka farfada a wannan taron da waɗanda ya kamata suna fada a ji tsakanin matasa da sarakuna da gwamnatocinmu da kuma su kansu jami'an tsaro da ita kanta gwamnatin tarayya dole ne a hada karfe da karfi domin a magance wannan matsalar in ba a mai da hankali ba kamar yana so ya fi karfinmu don haka dole kowa a zo duk wanda kowa zai iya bada gudunmawa a wannan al'amari
rashin ganin manyan jami'an tsaro ya sa wasu sun kare suna ganin anya wannan taro zai iya tasiri kuwa
ai ba haka abun yake ba ai muhimmin abu shine a dai fito da bayanai ai nazari kuma a fito da shawarwari ko sun zo ko basu zo ba ai wannan shawarwarin za su kai ga kunnan su kuma in wani bai aiwatar ba wani zai aiwatar
sai dai Dr. Umar Tanko ya kasai ya nuna damuwa game da rashin halartar jami'an gwamnati wajen wannan muhimmin taro
to mun mamaki mun jira ai ka san idan aka fara taro ana fadan sunayen manyan mutanen da suka zo mun saurara ni ban ji an fadi sunan wani ya zo ba ko kuma wakilci na wasu daga cikin wa'annan mutanen da suke da wannan iko shi ne ke tare da wani sana tanin kamar su tunda maybe suna da police da suke ba tsaro abun bai shafe su ba mu wanda ba mu da tsaro na police muni abun ya shafa
ka kare ne cewa kila wannan taro kila ba zai tasiri ba tunda babu jami'an gwamnati a gurin
ba karaya ne ba amma daukan muhimmancin ne ni nake ga idan ba su zo ba lalle bane su su ba abun muhimmanci domin za ka iya daukan rahoto ka je ka ba su in ya ga dama ya karanta in kuma abinci yake ci ya ga ba shi da lokacin karatu ba lalle ne ya karanta ba amma bayan da aka zo ka zo daga safa har dare baka saurari mai aiki fada ba kaga ban can karatu bai taso ba so shi zan yake ganin da za su zo sai ya fi muhimmanci dan za su saurara dole
taron kwanaki biyu kan tsarkake tsamin tsaron da cibiyar bincike da bunƙasa arewa wato ARDP ta shirya a garin Kaduna dai ta shirya shi ne da nufin lalubo mafita game da matsalolin da ake samu na tsaro a arewacin wannan ƙasa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara Gwamnan jihar Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi ya kudiri aniyar ganin an kawo daidaito a rikicin da ya faru tsakanin gwamnan Kano Abdullahi Umar Gaduje da kuma sarkin Kano mai martaba Muhammad Sanusi Dabiu wakilinmu a Bauchi Abdulhabu Muhammad yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto
A jawabinsa, gwamnan jihar Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana takaicinsa dangane da yanayin da gidan sarautar Kano ta samu kanta ciki. Ya ce Kano ita ce abin misali ga dukkan Bahaushe da kuma Arewa. Sabili da haka wargaza ta babban gobara ce da ya kamata a kashe.
Mun gode wa sarki mai martaba sarkin Kano da ya ga ya dace ya turo a matsayinmu na ƴaƴansa. A gaya wa sarki muna godiya kwarai da gaske. Muna tausaya masa abubuwan da yake faruwa da shi. Kuma in Allah ya da matsayina na kanin gwamnan Kano zan yi kokari in ga cewa an samu maslaha mu a wurinmu Kano kowane Bahaushe ko kuma dan Arewa yana kallon Kano da cewa ita ce wanda duniya ma ta san ta a cikin hulɗan sarauta saboda haka muna bakin ciki mu ga cewa an fatalata an rarraba ta an walakanta ta amma a matsayina na kauran Bauchi kuma dan Galadiman Duguri kauran Bauchi ni abinda na iya shine in fadi gaskiya ba zan ce wani yana da laifi a cikin wannan abubuwa ba amma dole mu yan siyasa mu yi takunkumi wa kayukan mu ko bakunan mu kada mu kawo sarauta a cikin siyasa kuma masu sarauta a yi kokari kada a kawo sarauta a cikin siyasa. Amma a gaskiya in ma an yi laifi ko waye laifi, bai kamata Kano ta tabu ba. In Allah ya yarda mun samu muka zauna, ina alfahari da cewa gwamna Ganduje a yana ne mun yi aiki da shi a FCT, kuma na san shi ba Fulatani ful. In Allah ya yarda za mu yi kokari mu yi tawaga mu je mu gan shi, shi ma mai martaba za mu gan shi. Allah ya kawo maslaha, Allah ya zuba ruwa ma wannan gobara da ta tashi wanda masifa ne a gare mu mutanen Arewa.
Tun da farko kuwa jagoran tawagar sarkin Kano karkashin makaman Kano Alhaji Abdullahi Sarki Ibrahim ya fayyace wa gwamnan makasudin kawo ziyarar da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya umarce su da su.
Da ni da yan uwana mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya aiko mu da sako da ya kamata mu fara zuwa, ya aiko mu advance party, kuma ya ce na tunasar da kai experience naka na public office da kai ta gwagwagwa da shi. In Allah ya yarda wannan shi zai sa amfane ka wajen tafiyar da wannan mulki naka, kuma boshi ka san ka zo.
A gefe guda kuma gwamnan jihar Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad ya kai ziyarar baya fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari domin fayyace masa yadda abubuwa ke gudana a jihar Bauchi a siyasance. Dr. Ladan Salihu shine kakakin gwamna, ya yi bayanin yadda ziyarar tsakanin gwamnan da kuma shugaba Buhari.
Kakakin majalisa da aka zaba a misali a jihar nan ai ɗan jam'iyyar APC ne, ba ɗan PDP bane, kuma dole ne a je a yi bayani wa wannan shugaban ya fahimci yadda tsari ko zubi da tsari na siyasar da ake ko wainar da ake toyawa a siyasar jihar Bauchi. Kuma alhamdulillahi kamar yadda na maka bayani, kulliya ta biya kudin sabulu, ba mu je dan mu ci fiska ma wani ba, ba mu je dan mu ci mutuncin wani ba, ya je ne yayi mu bai'a, bayyana kansa, samu fahimtar shugaban kasa akan abubuwan da za su kawo ci gaban jihar Bauchi.
Abdulrahman Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad, sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen sa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 kusan 18 ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. A yau shirin zai waiwayi wani mataki ne da hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa ta ɗauka wanda zai tabbatar da zaman lafiya. Wannan mataki shine na yin amfani da jinsin mata wajen ƙarfafa zumunci. A wani yunkuri mai kamar irinsa na farko, hukumar wayar da kan al'umma ta yi taron masu ruwa da tsaki domin samun wasu dabaru na ƙarfafa zumunci da zamantakewa saboda a samu zaman lafiya a ƙasa. Mahalarta taron sun yi ittifaki cewa idan ana so a samu zaman lafiya mai ɗorewa, to fa sai an bi ta hannun mata. Shugaban hukumar wayar da kan al'umma Dr. Garba Abari ya bayyana muhimmancin yin amfani da jinsin mata wajen cimma wannan buri.
Wannan taro bita muka kawo na waɗanda kawai suke da ruwa da tsaki ne a cikin wannan al'amura muka kawo domin mu fara tuhuma, mu fara kuma bincike, mu kuma ga yadda za a yi mu tabbata akan cewa in muna so mu kawo zaman lafiya, mu kuma kawo zaman lafiya mai ɗorewa, to sai bayan mun ba wa goyon baya a duka abinda jami'an tsaro suke yi, to akwai kuma hanya wanda ba na jami'an tsaro ba ne, wanda ya kunshi al'umma. A cikin al'umma kuma mun ce waɗanda su ne a kan gaba wajen jin zafi da ciwo na tashin-tashina da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar nan, to mata ne. To wannan shine dalilin da ya sa muka ga akwai buƙatar da ke akwai mu zauna mu kira su matan kansu mu ji abin da suke ji, ko kuma su gaya mana su abin da suka ga yafi sauki da zai taimaki gwamnati da mu ma kuma a hukumance abin da zai taimake mu wajen sauƙaƙa gudanar da ayyukanmu na kawo zaman lafiya a duka sassan ƙasar nan da ke fuskantar ƙalubale na tsaro.
A cikin manya da suka gabatar da kasidu a taron, akwai malaman addini da jami'an tsaro, ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane daga sassa daban-daban na ƙasar. Ɗaya cikin ƙwararru da suka gabatar da kasida babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙoƙin mata da tabbatar da yi musu adalci, ko kuma rafa a Turanci, Hajiya Saudatu Mahadi, wacce ta yi bayanai masu ɗaukan hankali a wata hira ta musamman da na yi da ita. Da farko na nemi sannin ra'ayinta a game da wannan taron.
To, ra'ayina dai shine kamar yadda kowa ya amince a wannan taro, shi zaman lafiya ko kuma kariya tana da tushe daga cikin gidajenmu. Wato idan cikin gidajenmu sun samu kwanciyar hankali, an samu tarbiyya, an samu fita haƙƙin juna yadda ya kamata, to za a samu kwanciyar hankali, za kuma a samu kyautatawa a tsakanin zamantakewarmu. Wanda ya fito a irin wannan yanayi, ana sa ran idan ya fito cikin al'umma zai zama mutum ne mai lissafi, zai zama mutum ne mai kyautatawa da kuma tausayawa, ba zai zama mai hasalawa ba da kuma asasa fitina a tsakanin al'umma ba. Saboda haka idan mace ta samu wannan tarbiyya, ta samu abokin zama wanda za ta tada iyalinta da shi adali, kuma sannan mai tsoron Allah, kuma mai sauki nauyin da Allah ya dora mishi, to zaki iske cewa tana da cikakke dama da za ta tabbatar da ƴaƴanta sun zama al'umma ta gari. Kuma in aka samu tangarda, tunda mu ƴan adam ne, ajizai ne, in an samu tangarda, wace irin gudunmuwa za ta ba wa mahaifin shi, ko kuma wace irin gudunmuwa mahaifin shi zai bata dan a taru a kashe mahaukacin gari.
Ɗan uwanki annan sun kawo dalilai daban-daban, wasu su ce talauci, wasu su ce tarbiyya, wasu kuma su ce sauya hankali. Ta yaya muka tsinci kanmu a wannan hali ne kam?
Duka da wa'annan tunani gaskiya ne, zamani gaskiya ne, ba zamani ba ƙarya bane ba. Na biyu kuma talauci ma ba ƙarya bane ba. Shi talauci abin da ya sa mutane ke ta kuken cewa ba zai iya zama sanadin rashin zaman lafiya ba, saboda ko da can an san mutane suna da haƙuri da juriya, kuma sannan ana zaune cikin taimakekeniya. Da a unguwa fa idan mutum daya ka gamu da shi ka san kai ba daidai ba, to gara ma ka gamu da babanka ai ta dukanka. Idan in ka gamu da shi ma zai ce dukan da aka yi maka bai isa ba. Saboda haka zamantakewa ita ce rayuwa, ita ce zamanin. Alhamdulillahi ni da ina ga yanzu su mata abin da ya kamata su fahimta shine a yadda yaki da tashin hankali da tarzoma ta cinye manmu mazajenmu, walau iyayenmu maza, walau mazajenmu na aure, walau ƴaƴanmu. To fa dole ne mu da ƴan uwanmu, dole mu ne masu dagewa. Wai zancen a ce sai an bada dama, dama fa ta zo da kanta, ba sai an abin gaba. Kofa ta bude sai dai kawai ki sa kanki shiga shiga ki ga wace irin gudunmuwa zaki bada. Saboda in kin je Maiduguri zaki iske, in kin samu iyalai a ce wannan iyali ne, wannan iyali ne, kin samu iyali kashi goma, to zaki iske babu namiji tsayayye akan akalla gida bakwai. To ashe ko dole ne mace tana da gudunmuwa da za ta iya bada, ta nemo abinci, ta yi tarbiyya, ta biya kuɗin ke wani ma namijin yana nan, amma me aka yi? Akwai ya babu wai kaka wajen uba, amma ba irina ba.
Ita ce komai.
Ita ce komai. Yana nan garan, amma ba zai yi ba, kuma an kyale shi.
Wannan yunkuri na mata kina ganin zai tasiri, Hajiya, domin ko wannan ƙasa tamu dai. An riga an raba ta bangaren addini da bangaranci. Kina ganin wannan yunkuri da kika ce mata su yi nan zai tasiri?
Ai mata mu inda za mu yi makan mu karatun tanisu. In maza suna da bambanci saboda su Bahaushe, Inyamiri, wani ne, to mata fa bambancin mu ɗaya ne. Shine ke ko musulma ce ko kirista, shi kaɗai ne bambancin namu tsagwaro. Amma duk wani sauran abu da ya shahi mace, wallahi iri ɗaya ne da ta Ilori da ta Kano. In mari ne, iri ɗaya ake miki. In rishin mutunci ne na kina wa ƴaƴa, kin zama takat abin nan dishi, iri ɗaya ne. Tsangoma ki da ko an hana ki samun cikakken ilimi, ko kuma kin samu ilimi ba a baki damar ki amfani da shi ba, al'umma su amfani da shi, duk iri ɗaya ce. Saboda haka mu mata haɗa kai ya kamata mu yi, ba kuma wai haɗa kan don mu tura maza ba, a'a, haɗa kai don yanzu aiki ya same mu. ƴaƴanmu babu iyaye maza, ƴaƴanmu babu yayye wanda za su kula. Saboda haka dole ne mata su tashi, kuma ilimin matan nan da ake magana shi ne babba. Yanzu ke da ke daga Ilori, ni da ke daga Katsina, ba wani bambanci a tsakaninmu. ƴaƴa ne an ban miki, makaranta ne dole su yi. In ma yana nan, in baki ba ƴaƴanki ne, sunan ci zai ma je can waye ma wata ciki, ko ya aure wata, kin ga dai abu ya zama naki. Saboda haka ni ganin da nake yi shi ne su mata su fahimci halin da muka tsinci kanmu nan haula'i. A zamantakewa ta aure, kowa san abin da ke faruwa. gidajen aure sun zama fitina, aure ma ya zama ma me ake ce mishi da suna wani abun wucin gadi, fitina ta fasada ta shiga tsakanin maza da mata. To yanzu abin da dai ni nake ganin ya kamata a cikin al'amarin zaman lahiya da tsaruwa sai an koma inda muka fito. Wannan labarai da muke gaya ma ƴaƴanmu na da yadda mu muka yi aka zanna lahiya kaman ya mu dinnan muka tai makarantun Kirista, ba mu zama Kirista ba. Yawwa. Iyayenmu suka yi aiki da Michael da Hassan suka yi aiki tare, babu wani tsangwama Sardauna ya tare kansu. Duk irin wannan labaran da kuma yadda zamu sa su cikin rayuwar ƴaƴanmu shi zamu nuna musu. Kuma ai amfani da shi wannan fitina da kuma sauki da yazo. Ita social media fitina ce kuma sauki ne. Yawwa.
To.
Fitina ce kuma sauki ne. To amma irin amfani da muka yi da ita shine zai tabbatar mamu ta zama mu fitina ko ta zama mu sauki.
Hajiya, a ƙarshe kina ganin mace za ta iya ta ace yadda kika faɗi yanzu ita ce za ta iya rike iyali, ta yi ƙoƙarin neman abin da za ta ciyar da iyali, sannan kuma ta yi ƙoƙarin tarbiyyantar da gidanta, ta sa ƴaƴan nan su samu ilimi su kuma samu tarbiyya. Mace za ta iya wannan abu ita kadai?
Madina ai baiwa ce min indillah, daga Allah baiwa ce, daga Allah wallahi baiwa ce. Kuma ki je gidaje ki bincike ki gani, ai ba zancen ƙarfi bane. Wata muhibba ce Allah ya madiya mace, banda muhibba da ya mata sai kuma ya mata kyauta, hakuri da juriya. Ai da ba juriya da mace ba ta yi nakuda ba, a ce namiji ya yi ta mana jakallo, kin gani? Saboda haka ba wai karfi bane ba, ba kuma wani gwaninta bane, wani abu ne wanda Allah ya san me ya tattara ya sa karkashin mace, kuma shi yasa ya daukake ta. Sai da aka kira ta su uku, sannan aka kira da namiji, kuma shine halacci, uba shine halacci. Amma wurin kula, wurin so, wurin damuwa, wurin tarbiyya, duk uwa aka dora mu. Kuma dan ina aiki bai sa ƴaƴana ba za su samu wannan roman ba, dan na fita neman kuɗi bai sa ƴaƴana ba za su samu wannan roman ba. Kuma in kika bincika zaki iske yanzu mata mafi yawa suke rike da wannan aiki, sai dai Allah ya sa, Allah ya gane da maza, kuma Allah ya shirye su.
To amma Hajiya, mazan masu rauni kenan kike nufi ko?
A dama in kiji ana neman sauki da gyara kan ai banna ce ta wanzu, saboda haka masu rauni su muke mu addu'a Allah ya shirye su.
Ita ma shugaban shirye-shirye ta gidan rediyon tarayya ta ƙasa Madam Stella Oli ta bayyana ra'ayinta a game da wannan yunkuri na hukumar wayar da kan al'umma.
This is an overdue assignment. It's much long overdue and is very welcoming. We are glad about it.
Madam Stella Oli ta ce wannan ƙuduri ko kuma yunkuri da hukumar wayar da kan al'umma ta kullo da shi abu ne da zai taimaka gaya wajen ƙarfafa zumunci a tsakanin al'umma. Ƙalubale gare mu mata, a nan za mu dasa aya 20, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kidayar mutane da za a shekarar 2020. Wannan kenan na nufin hukumar kidayar jama'a ta Amurka yanzu ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen Amurka sama da miliyan 100, bayan da Trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta kidayar jama'ar da ake duk shekaru 10, inda da an jinkirta ta da an saba mu dokar gwamnatin tarayyar Amurka. Mutane 40 ne akalla suka mutu, wanda yawancin su bakin haure ne daga Afirka, wasu kuma 80 suka ji rauni bayan wani hari ta sama da aka kai wata cibiyar da ake ajiye bakin haure a kusa da Tripoli, babban birnin kasar Libya, da yammacin jiya Talata, a cewar rahotanni. Ministan harkokin cikin gida na kasar Libya ya ce a zahiri waɗanda suka mutu yawan su yafi haka, amma dai ana ci gaba da ceto waɗanda harin ya ritsa da su. Mutane wajen 200 ne ke cikin cibiyar wadda ke gundumar ta juri a wajen babban birnin kasar. Sauran kasashen da suka samar da yarjejeniyar shekarar 2015 wadda ta haramta wa Iran ci gaba da shirin na makaman nukiliya, dukkan su sun damu su je Talata kan yadda Iran ta zarce adadin da aka iyakanta mata na yawan sinadarin uranium da za ta iya tarawa.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu, sai can da hantsi za a je mu dauke da wajen shirin. Sai dai kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'ziya zuwa ga sarkin zangon kuma sai mai martaba Sultan Umar Faruk Said da Zaimi Harkati Tijjaniya na Ghana Sheikh Abdul Wadud Harun Sisi Zaman da ambassador Shaibu Musa Sharif, ko kuma Baba Alhaji kenan, da iyalan gidan Shiru Nuhu da iyalan gidan Madugo Ango na rasuwar Alhaji Musa Sharif mai inkiya Alhaji Musa Nalayya, wanda za a yi addu'arsa gobe Alhamis a Abuabu a Kurum Park ko kuma halin Despa kenan a Kumasi. To Allah ya ji kansa da rahama da baki ɗayan margabata duka. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa musamman Sarfi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni Malam Sidi da injiniya mu na wannan safiyar wato John Ellison. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Assalamu alaikum. VOA Afrique.